This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Talata 24 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji cikakken abubuwan da ke tafa da mu ga kanin labarai.
A yau Talata, kasar Rasha ta ce an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta akan iyakar Turkiya da Siriya. Har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a Brussels, babban birnin Belgium. Papa Francis zai kai ziyara farko a nahiyar Afirka a gobe Laraba, inda ake sa ran zai fara yada zango a Kenya.
To, kanin labaran kenan. To, ko me yasa aka dage babban bikin madinka na FIMA a Jamhuriyar Niger?
Harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Bamako na kasar Mali da waɗanda aka kai mako ɗaya kafin sa a birnin Fari.
Shi kuma kwamitin chairman din, wato kwamitin, ko kuma in ce chairman din kwamitin kudin majalisar dokokin jihar Adamawa na tsoron zuwa majalisar. To, me yasa?
Ina tsoron zuwa dokar a kashe ni ne.
To, ko kuma za ku ji kuma mafita da ake nema game da bayan ko wato rasuwar gwamnan jihar Kogi Prince Audu wanda yake kan gaba a zaben da aka yi a jihar.
A cikin kundin tsari ba wani sashi da ya magana ko ko aka taba tunani irin wannan abun zai yawo. Wannan fa gaskiya kotun koli ne za su bayyana cewa.
Kamar kowace ranar Talata, Halima Jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, kasar Rasha ta ce an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta mai lamba SU-24 a kan iyakar Turkiya da Siriya. Amma hukumomin ƙasar sun ce harbe-harbe daga ƙasa ne ya yi sanadin faɗuwar jirgin. Sai dai hukumomin ƙasar Turkiya sun ce jirginsu mai lamba F-16 ne ya harbo jirgin na Rasha a lokacin da ya shiga iyakar ƙasar bayan kashedi da aka wa matuƙan jirgin har sau 10 na cewa su fice daga cikin yankin a cikin mintuna 5. Sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta Rasha ta musanta hakan, tana mai cewa jirgin bai fice daga kan iyakar wato ƙasar Siriya ba. Wani hoton bidiyo da aka nuna ya ɗauko wasu matuƙan jirgi biyu suna ficewa a cikin lemar sauka daga jirgi cikin gagawa, inda daga baya 'yan tawayen Siriya su ma suka fitar da wani hoton bidiyo wanda ya nuna cewa ɗaya daga cikin matuƙa jirgin ya mutu. Yayin da kuma a Kremlin ke kwatanta lamarin a matsayin wani babban al'amari, Rashin ta tabbatar da cewa wato matuƙa jirgin sun fice daga jirgin tare da cewa ba ta san inda suke ba a yanzu haka.
Har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a Brussels, babban birnin Belgium, yayin da aka tsaurara matakan tsaro. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake kuma ci gaba da neman mutumin da ya kitsa harin da aka kai Paris ranar 13 ga watan Nuwamba. A jiya Litinin Prime Minister Belgium Charles Michel ya ce har yanzu akwai barazanar yiwuwar kai hare-hare. Yana mai jaddada cewa birnin na Belgium zai ci gaba da kasancewa cikin tsauraran matakan tsaro har nan da zuwa mako mai zuwa. Sai dai ya ce kasar na so ta dawo da harkokinta kamar da, inda ya ce a gobe Laraba ɗalibai za su koma makarantunsu, sannan za a buɗe hanyoyin jiragen ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuma, hukumomin ƙasar Morocco sun ce ƙasar ta Belgium ta nemi haɗin kansu wajen zakulo Sale Abdulsalam, wanda ya tsallaka zuwa cikin ƙasar ta Belgium sa'o'i kaɗan bayan harin da ya kashe mutane 130.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, shugaban Faransa François Hollande zai gana da takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama a wata ziyara da Faransa ke neman haɗin kan ƙasashe domin daƙile ayyukan ƙungiyar IS da kuma ɗaukan matakan kawo ƙarshen yaƙin Siriya a siyasance. Fadar White House ta bayyana cewa shugabannin biyu za su tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi haɗin kai game da ɗaukan wato game da dakaran da Amurka ke jagoranta, waɗanda suke kai hare-haren sama akan ƙungiyar IS a Iraki da Siriya. jiragen kasar Faransa da yana cikin wannan gamayyar kasashen sai dai wasu jami'ai sun ga kamfanin dillancin labarai Reuters cewa babu batun cewa za a aika da dakarun kasa zuwa Syria. A makon da ya gabata ne Faransa ta jagoranci gabatar da wani kuduri a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya nemi dukkanin kasashe dake da karfi da su dakile ayyukan kungiyar ta IS da takwarorinta waɗanda ke da mafaka a gabashin Syria da arewaci da kuma yammacin Iraki.
Papa Roma Francis zai kai ziyarar farko a nahiyar Afirka a gobe Laraba, inda ake sa ran zai fara yada zango a Kenya, sannan ya karasa zuwa Uganda da kuma jamhuriyar tsakiyar Afirka. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na fatan zai yi amfani da wannan ziyarar ya yi kiran a faɗaɗa ƴancin siyasa da yin addini da kuma girmama ƙananan ƙabilu. A Kenya, Papa Roma Francis zai ziyarci yankin nan na marasa galihu da ake kira Kangima, a wani mataki na ci gaba da kare waɗanda ke fama da talauci. Ana kuma sa ran zai yi magana akan tasiri da sauyin yanayi ke yi, domin ko a baya ya ambaci cewa sauyin yanayin ya fi shafar masu fama da talauci. Sannan kuma zai gana da ɓangarorin addinan da ke ƙasar, ganin cewa ƙasar ta Kenya na fama da tarihin rikicin addini.
A ƙarshe, rahotanni daga Koriya ta Arewa na cewa shugaban ƙasar ya aika wani na hannun damansa zuwa wata gona domin ƙarin ilimi bayan wani aikin samar da wutar lantarki da aka yi mara inganci a kusa da kan iyakar ƙasar da China. Wasu 'yan majalisun Koriya ta Kudu ne suka bayyana manema labarai a yau Talata bayan da hukumar leƙen asirin ƙasar ta Koriya ta Kudu ta bayyana hakan a wani taron sirri da aka gudanar. Rahotanni sun ce an sallami Shor Yeon-hee, wanda na hannun daman shugaba Kim Jong-un ne a farkon wannan wata, inda aka yi ta gutsuri-tsoma kan makomarsa bayan da aka cire sunansa a jerin sunayen waɗanda za su halarci jana'izar wani babban sojan ƙasar a farkon watan nan na Nuwamba.
To, kamar yadda kuka ji, saboda batun tsaro an ɗage babban bikin nan na shekara-shekara na maɗinka a jamhuriyar Nijar. Daga Nyamai ga Sule Barma. To, masu sauraronmu, kamar yadda kuka ji, saboda batun tsaro an ɗage babban bikin nan na shekara-shekara na maɗinka a jamhuriyar Nijar. Daga Nyamai ga wakilin Sule Barma.
Harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Bamako na ƙasar Mali da waɗanda aka kai mako ɗaya kafin sa a birnin Paris na ƙasar Faransa, waɗanda suka haddasa asarar rayukan mutane da dama, su ne dalilan da suka sa hukumomin nishar ɗage festival ɗin na Fima karo na goma. Fitaccen maɗinkin nan na ƙasar Nijar bugo da ƙari jagoran bikin, wato Alfadi, shi ne ya bayyana hakan a taron manema labaran da ya kira a yammacin Litinin.
Ce soir on doit accueillir pratiquement une cinquantaine, demain à peu près une centaine.
Yace tuni baki sama da 40 suka iso Nijar domin halartar wannan festival, cikin dare kuma ana sa ran isowar wasu fiye da 50, sannan wasu mutane sama da 100 za su shigo a washe gari. Gwamnatin kasar mu ta ce ta dage wannan biki domin ta yi makwabta juyayin abin da ya same su, sannan ta ce matakin zai taimaka a ƙara ƙarfafa kwanciyar hankali. Saboda haka wajibi ne mu ba da haɗin kai.
Comme tous les pays de la sous-région sont en deuil, on va essayer aussi d'être en deuil pendant cette semaine.
Bakin da suka dako gari daga kasashen duniya daban-daban domin halartar wannan biki na Fima sun bayyana matukar kaduwa da jin labarin matakin dage wannan haduwa ta kasa da kasa. Marc Richet, wani dan kasar Faransa mai sana'ar daukan hoto, ya ce da ni,
pour moi le Fima c'est un des grands chelem de l'Afrique, le porte-parole.
Bikin Fima wata hanya ce ta sanar da duniya irin dimbin albarkatu da al'adun nafiyar Afirka. Saboda haka nazo in ƙara kusantar madimkan wannan nafiya waɗanda a yau suke gogayya da shahararrun madimkan Faransa, irin su Yves Saint Laurent, su Christian Dior da su Pascal Gauthier. Sai dai kash, bikin ya sha ruwa.
Je suis effondré parce que bon, on a l'impression d'être un enterrement.
A gobe Laraba 25 ga watan Nuwamba ya kamata a soma wannan biki, sai dai a maimakon jawabin kaddamarwa, gwamnatin Nijar ta hanyar kakakinta za ta bayyana wa jama'a dalilan dage festival din a hukunce a matsayin hanyar bada hakuri ga mutanen da matakin ya cutawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuwa gaida Sule, sai kuma Najeriya, inda ake ta faɗi tashin neman mafita bayan rasuwar ɗan takarar gwamnan jihar Kogi Prince ko Yarima Abubakar Audu na jam'iyyar APC wanda ke kan gaba a zaben. Ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da rahoton.
Yanzu haka dai ƴan siyasa da masana harkokin shari'a na ci gaba da yin tsokaci akan makomar siyasar jihar Kogi biyo bayan rasuwar dan takarar gwamnatin jihar da jam'iyyar APC Yarima Abubakar Audu. Ra'ayi dai ya bambanta akan lamarin na jihar Kogi. Tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro a jihar Niger Honorable Abdullahi Yarima na jam'iyyar APC na ganin kamata yayi hukumar zaben Najeriya ta baiwa jam'iyyar su ta APC damar fitar da wani dan takara daga yankin Margayi Yarima Abubakar Audu.
Abinda zan fada zan roki ita hukumar zabe mai zaman kanta na Najeriya ta ba mu APC dama domin mu koma gundumar da wannan Margayi ya fito domin mu fita dan takara a wurin sannan a ci gaba da zabe.
To ya zaben kuna so a rushe shi a sake daga farko koko kuna so a tashi daga inda aka tsaya yanzu?
A gaskiya mu mun yi so a tashi daga inda aka tsaya yanzu.
To shi ma dai mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger kuma masanin shari'a barista Tanko Beji na da makamancin wannan ra'ayi.
Now abin da ya faru yanzu ba wanda ya taba zaton cewa zai faru. Dokokin mu na ƙasa ma bata yi tunanin cewa irin wannan abu zai faru ba, balantana a ce ga irin shuruɗoɗi da aka shimfiɗa in ya faru a yi. But abinda ni naga ya dace a yi domin a faranta ma jama'a rai shine hukumar zabe na ƙasa ta ba jam'iyyar APC dama ta fitar da sabon ɗan takara na takarar gwamna domin a sake zabe saboda jama'a su san wanda suke zaba.
Akwai masu ganin ya kamata shi mataimakin shi ya mai gurbinsa kawai a nemo wani mataimaki daga gefe.
To shi mataimakin, in aka ce mataimakin shi ya je ya cika gulbi, to shi wa zai mashi mataimaki? Domin abin da zai sa a yi canji idan lokacin canji ya wuce shi ne in mutum ya mutu.
Wannan al'amari dai na jihar Kogin na neman damar lissafin masana kundin tsarin mulkin Najeriya. Lauya Dallami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'ar jihar Niger ya ce tafiya kotun kolin Najeriya ne zai warware wannan matsala.
Gaskiya ya kamata babban kotun koli na ƙasa su zauna a yanke hukunci kan wannan domin kotuna ma suna iya kafa doka. Yau idan kotun koli ta ce tunda yake a cikin kundin tsari ba irin wannan, ba wani sashi da ya magana koko aka taba tunani irin wannan abun zai yawo mu, kotu sai su bada hukunci cewa idan ma gobe aka zo aka samu irin wannan matsala, abun da ya kamata a yi sai shi wanda yake kaza yake ko matsayin mataimakin gwamna a maida shi zai tsaya a takarar gwamna, ko kuma wanda lokacin da aka yi primary wanda ya zo na biyu sai shi a dauko shi. Amma wannan fa gaskiya kotun koli ne za su bayyace wannan
rashin gudanar da zabi da masu yake zaben wasu rumfunan zabi guda 91 a kananan hukumomi 19 na jihar Kogin da ya hana hukumar zaben Najeriya sanar da wanda yayi nasara a zaben. Yanzu dai kallo ya koma a jihar Kogi domin ganin yadda za a warware wannan badakala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, su kuma jihar Adamawa inda aka shiga cece kuce har da yin barazana game da kuɗaɗen da aka ciwo bashi don biyan albashi da kuma waɗanda aka ba da izinin kashewa duk da ba su cikin kasafin kuɗi. Ga dai wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da rahoton.
Yanzu haka dai tsugune fa bata kare ba a jihar Adamawa game da baturen canza gwamnatin jihar Taranto daga gwamnatin tarayya domin biyan albashi wato bailout da kuma batun wasu kudaden da ƴan majalisar dokokin jihar suka amincewa gwamnatin jihar da ya kashe ba tare da cewa kudaden na cikin kasafin kuɗi ba wato vehement. Wannan batu ne ma dai ya kai ƴan majalisar dokokin jihar rusa kwamitin kuɗi da kuma dakatar da shugaban kwamitin daga zuwa majalisa har na tsawon watanni uku. Lamarin da yake ana zargin ƴan majalisa da zama yan amshin shata ta hanyar amincewa duk wani abin da gwamnatin jihar ya kawo musu a yanzu. To sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai da ƴan majalisa suka kira domin wanke kansu sun musanta zargin cewa sun zama ƴan abiyar rima a shakida, inda shugaban kwamitin ya da labarai na majalisar Honorable Hassan Barguma ke cewa
shi ba zai iya rike wannan kwamitin ba, kuma yana mai da majalisa kaman wato gareji. To daga nan kuma har yanzu bai daina ba, sai kuma ya tafi ya sake kira yan jarida yana ta surutai, sai muka je kan sashi na 54 da 64 na kundin tsarin majalisa Adamawa, sai ya nuna cewa za a dakatar da shi na wata uku. To sai muka dakatar da shi, daga nan shi kuma bai yi nadama ba, sai ya tafi kotu. To amma kotun da ya je, abin da ya je nema bai tafi daidai da tsarin abin da doka ta ce ba, sai magana an shin shata kuma babu shi.
To kai na aka kwana ne game da batun binciken da ƴan majalisa suka faro game da batun kudaden da aka ranto wato bailout domin biyan albashin, har ila yau dai ga mai magana da yawun ƴan majalisar.
Mun yi yunkuri za mu bincike, amma a lokacin ba mu san abin da ke faruwa ba, amma da muka rubuto musu su zo su mana bayani, sun zo su mana bayani, mun gamsu.
Shi ko ɗan majalisa da ke zakewa na bin diddigin wannan kudade wanda ƴan majalisa suka ce sun dakatar, wato Honorable Abubakar Abdurrahman Isa Tuni fa ya garzaya kotu, inda ya ce duk da barazanar da yake fuskanta ba gudu ba ja da baya a wannan fafutukar da yake yi a yanzu.
Gaba ne ka san ya nuna an ware ni, kada ni nake so ai gaskiya, akwai wanda ɗan wara da suna so su yi gaskiya na so a tsarata da su, amma in har gaskiya ta cima burin ta sauran ƴan majalisa ɗan wara suke so gaskiya za su bi ni, to ni cin gaba ne a wurina, ba abin da ya dame, kuma kotu ma ta dawo da ni memba ne, ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yadda muke, ba abin da ya same ni, sai dai kawai raina ne na hannun Allah, suna ta neman raina.
To wannan bai baka tsoro ba?
Ina tsoro zuwa dokar a kashe ni ne, in ba don haka ba sai zan je ga wanda zai hana ni shiga majalisa, amma duk da kaga sun nuna suna neman raina, dole ne in bi a hankali.
To Honorable, wai me ke sa kake zakewa ne?
A me yasa nake zakewa? Ai babu Buhari, an ce mun ci zaɓe don zaɓen Buhari ne, an ce kuma don gaskiyan da ya yi ne muka ci zaɓe, don haka mun ya kamata mu koya da wahala da yana shugaban kasa aka kama shi aka sa shi a gurgudu, to don an nuna mace aka kama shi aka sa shi a gurgudu, kaga na so mu koya kenan, ni yanzu abin da nake faɗa fa masu gudu su gudu ne, don ba gudu kaga an so mata kenan.
Shi dai gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilan a mazargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ne ke jawo a hannun agogo baya, a kokarin da ya ce yana yi na kawo sauyi a jihar da ke zama tushen dandamalin rikicin siyasar Najeriya.
Muna neman goyon baya, duk wani irin goyon bayan da talakawa Adamawa za ku yi mana, muna nema. Kar ku dinga ji wayoyin su maganganu, mutane ne wanda ba sa so cin gaba Adamawa, to mu kuma ba za mu yarda ba. Don wannan mulkin ba wani babban bari ne yake bayarwa ba, akwai mai shi, mai shi shi ya ba mu shi. Kuma mun gode wa Allah, kuma za mu ba ku haƙƙin ku, ba wasu su za mu yi wa bauta ba, ku talakawan Adamawa za mu muku bauta. Kuma kowa ya gani a ƙasa, kuma muna ƙoƙari. Don haka na gode muku.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi, daga mutum ya janye wando don saboda kudi.
Wannan haka yake, kuma a gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Halima Jimarau ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan madaicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. A yau shirin noma tushen arziki na jihar Damagaram kasar Jamhuriyar Niger, inda kwanan nan aka yi wani abun ba sabon ba. Wato kwanan nan aka nada Hajiya Aishatu Joel sarauniyar noma ta jihar Damagaram baki daya. Tamar Abari ta zamna da sabuwar sarauniyar nomar ta tattauna mana da ita kamar haka.
Ganin cewa wannan abu dai ba kasafe ake ganin shi ba. Yawanci namiji aka fi sani a ce sarkin noma, gashi kuma ke an maki sarauniyar noma ta jihar Damagaram. Kamar menene ƴan uwanki mata za su yi jira da gare, ko kuma mi wani sako ne zaki iya mika musu? Na ganin su ma sun zo an dama da su, musamman ma da yawanci matan, yawanci suna kokawa akan suna so a rika damawa da su.
Kwarar wannan abin da zan, musamman ma na mata, abin da zan ba su galgadi, duk abin da kake ka tashi tukun Allah ya taya ka, kakka ce ka zamna, a'a ni ma ba a zamna bane aka bani, kenan he da na tashi. Akwai wasu ma wanda naji suna wasu maganganu, ana cewa to mace ce aka ba, to a lokacin nan kuma sai ya samu wani ya bashi amsa, yace eh mace ce, yace kuma shekara nawa tayi tana aikin noma, kuma ya cancanta a bata, mu ma muna goyon bayan a bata. Kenan to in ka biya wannan maganganuwa na maza, kenan wani abu ma ba za ka yi ba, tunda sai a ce bar a danne ka. To amma da yake kana da gaskiya, kana aikin ka tsakaninka da Allah, ko wani ya bata ka, wani ya gyara ka. Amma mata ku tashi, ku nemi na kanku, duk in ka motsa wallahi Allah yana kama maka ba sai dole aikin noma ba a'a duk sana'a duk aiki ne kowane iri in ba mugun aiki ba danyen aiki shine wannan ba aiki ba amma duk aikin da zaka nema da ƙarfinka to har abada ba zaka taba tabiya ba kenan kamar yadda kika ce da maza suke sarkin noma yanzu aka dawo har aka kai ga mata to mata fa babu abin da ba za su yi ba kenan duk inda ka nema babu abin da Allah ba zai baka ba nagode ya Allah nagode ya uwaye na nagode ma jama'a wanda suka kama suka taru suka zo suka boya mini baya akan wannan abin sarauta da sarki kanshi ke godiya
to kamar menene ya kai har aka miki ita wannan sarauta
yanzu zan baki amsa ko cikakkarta ai aka ce ita duk inda gaskiya take tana huta ba sai ka je ka tallata kanka ba jama'a suna ganin abin da kake daga shekara 25 zuwa 30 aikin noma nake ubana ya sa ni kuma tunda na fara yin shi ban taba kyakkyautawa ba kun ga dai yanzu na farko da mijina da ayyana duka a turai suke kan talma ina kamnai gona na bar su kuma mijina ya amince min kan tunda ya ga ina so na bar su na zo nan garin mu inda aka aihin uwayena da magaramba na ci gaba da harkata ta gona kenan aiki na ne yasa jama'a suka zaban alsunada ne sarauniyar noma ba fa tambaya ba ne jama'a ce wata zaba ba wani wai a ni nace na ina so a man sarauniyar noma ban taba sa ba ma a cikin kaina kenan jama'an nan su suka ga na cancanta amin saboda ina aikin noma fiye da shekara 25 zuwa 30 ina aikin noma
gona ɗaya ce kike noma babba haka
gona kai ne gare ni da dama a guri ba gona ɗaya bace akwai ƙanana kuma akwai manya to ta farko ma da ubana ya saida mini tana da wajen eka 16 wanda na fara yi da ita kuma daga baya sai nake sayen na mutane makwabta in sun tashi su saida sai su mun magana sai in saya to da yake gonakan na mutanen ƙanana ne wasu ka ga abin gado ne wata ta yi eka wata ba ta yi ba wata kuma ta yi eka biyu wata duka dai ƙanana kuma sai na samu a wannan ta babban tudu ta wajen mutum 40 na hada ta guri daya kuma akwai wata can ita ma ina ce mata ta dan malbela nake ce mata wanda ya saida mini su ma hallo in suka tashi hallo suna saida mini makwabta kuma akwai a gawuna ɗaya shi ma hallo ubana ya saida mini tunda shi ma ya yi aikin noma ɗaya kuma na saya to dukkansu dai eka wajen 100 nake noma
to mata mu haji sarauniyar noman jihar da magaran kenan Hajiya Aishatu Jowel idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji irin abubuwan da take nomawa a gonakinta yanzu a madadin Hajiya Aishatu Jowel sarauniyar noman jihar da magaram da Tamar Abari wakiliyar mu a da magaram wadda ta tattauna mana da ita da mai hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai mun saki haduwa da ku nan gaba kadan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku.
To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Zan fara da sakon ta'aziyya ne na Usman Takalafiya birnin Kebbi. Kace Allah ya baiwa Prince Abubakar Audu aljanna firdausi tare da ilahirin al'ummar musulmi baki daya daga ƙarshe kace Allah ya sa mutuwar Prince Audu ta zama darasi mai ƙarfi musamman ga waɗanda ke son yin mulki ko ta halin kaka muna mika sakon ta'aziyyar mu ga iyalai da ɗan uwa da kuma sanata Rabi Musa Kwankwaso na hannun daman margaye Prince Abubakar Audu ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama karbi bakuncinsa ya kuma yafe masa kurakuransa ya sa aljanna ce mako masa ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari amin daga malam ango malamin makaranta da sani mai langelenge ya wuri biyo ya Hausa dan Allah ku bani dama in mika sakon ta'aziyya ka ga ƴan uwa da iyalai da kuma gidan rediyon Najeriya na Kaduna bisa mutuwar Alhaji Ahmed Ajagwarzo Allah ya ji kansa Allah ya sa mutuwa hutu ce gare shi amin daga Yakuji matar Amadu Abacha Macina Yobe Assalamu alaikum viewers of Hausa harin da aka kai a kasar Ghana wani abin takeici ne ganin yadda harahare yake ƙara yaduwa a kasashen mu na yammacin Afirka da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da ta addabe mu sako daga Saji Saidu Daura Assalamu alaikum viewers of Hausa hakika harin da wasu tsiraru ƴan ta'adda suka kai a ofishin MPP dake kasar Ghana abin takeici ne da Allah wadai a ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda a duk fadin duniya amin sako daga Bala Muhammadu dabban shugaban matasa Allah ya sa ziyarar da shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari ya kai kasar Iran ta yi tasiri wajen ƙara haɓaka makamashin gas ta yadda zamu kasance masu alfahari kasancewar Allah ya albarci ƙasar Najeriya da irkar gas da dama da sauran makamashi inji Aliyu Ibrahim Sharif Muhammadu Bashiru da Mare Yola kace Allah sarki talakan Najeriya ga koshi ga kwanan yinwa Allah ya azurta ƙasar mu da arzikin man fetur amma tamkar inuwar yinya na nesa kasha Allah ya kama na dauki da ƙarshe sai wata fito daga Hamza Galadima binnin Kebbi kace ya kamata hukumar INEC ta yi nazari mai zurfi dangane da zaben jihar Kogi ganin cewa Allah ya yi wa ɗan takarar kujerar gwamna jihar a ƙarƙashin jam'iyyar APC rasuwa da fatan hukumar za ta yi duk abin da ya kamata domin wanzar da gaskiya ubangiji Allah ya ji ɗan Abubakar Audu da rahama amin
to yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
A yau Talata kasar Rasha ta ce an kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakin ta mai lamba SU-24 akan iyakar Turkiya da Syria amma kuma mun kasar sun ce harbe-harbe da ƙasa ne yayin sanadin faduwar jirgin sai dai kuma mun kasar Turkiya sun ce jirgin su mai lamba F-16 ne ya harbo jirgin na Rasha a lokacin da ya shiga iyakar kasar Har yanzu makarantu da hanyoyin sufuri na ci gaba da kasancewa a rufe a Brussels babban birnin Belgium yayin da aka tsaurara matakan tsaro Haka na faruwa ne a daidai lokacin da ake kuma ci gaba da neman mutumin da ya kitsa harin da aka kai a Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba. A yau Talata shugaban Faransa François Hollande ya isa fadar White House inda zai gana da kuran aikinsa na Amurka Barack Obama a wata ziyara da Faransa ke neman haɗin kan ƙasashe domin dakile ayyukan kungiyar IS da kuma ɗaukan matakan kawo ƙarshen yakin Syria a siyasance. Fadar White House ta bayyana cewa shugabannin biyu za su tattauna kan basu batutuwa da suka shafi haɗin kai. Game da dakarun da Amurka ke jagoranta waɗanda suke kai har-haren sama akan kungiyar IS a Iraki da Syria. Papa Roma Francis zai kai ziyarar farko a nahiyar Afirka a gobe Laraba inda ake sa ran zai fara yada zango a Kenya sannan ya karasa zuwa Uganda da kuma Jamhuriyar Tsakiyar Afirka.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da kuma shi Daniel Brown da ya hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya